ساتھ. یو کما شافیو گوتر سفر ہجرر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر دبو دا تری حدود تلاتن دا تقر وندہ یدیدے دا شافیو گوتر تغنبا ميلادير النبي عيسى عليه الصلاه والسلام شيكرا 2016 شي غبر قرات اللتاكم مي البركه لتاك الترغيب والترهيب نا امام المنذر ان بكم ان تاب منا cikin الترغيب في اتباع الكتاب والسنه وقيتروا غبي القران لكم السنه النبي صلى الله عليه وسلم karatun mana shekaran jiya mun tsaya dangane da asar na Abdullah dan Mas'ud inda dan Mas'ud yake cewa al-ittisadu fi sunnah ahsan min al-ijtihad fi al-bid'a akaitawa ga biyar sunnah yafi al-khairi yafi kyau bisa ga kokari ga abin da yake bid'a nan mun ka tsaya ko yau da yadda Allah za mu tashi hadisin Abu Ayyub al-Ansari وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن اوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرقوب فقال اتيئوني ما كنت بين اظهركم وعليكم بكتاب الله احلوا حلالا وحرموا حراما رواب الطبراني في الكبير ورواته تقاسم حديث من يو شيخ بدأ دا قطعي تروادن غني دبيا القرآن دا سنة انكر قوانا حديث دا ابو ايوب الانصاري نعمة وكي منظر الله صلى الله عليه وسلم شيخ ميا كرقو دا صحابي نوانسا او فبن مالك يلتا اللر تبت غريش shi Abu Ibn Malik yace kharaja Allah yana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fito inda muke huwa marqubun yana firgice yana wanda an ka firgita wanda an ka wanda yaji tsoro shine marqub faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atiuni ku yi mini da'a ma kuntu baina azwarikum muddan ina cikin kaga nan annabi yayi umarni a yi mai da'a mudda yana cikin to kenan in bai cikin mu ba dole mu yi mishi da'a ba a'a ko annabi yana cikin mu ko ba ya cikin mu wajibi ne yayin manzon Allah da'a kun fahimta sai yace wa alaikum bi kitabillahi kuma ina umarnin ku da biyar littafin Allah alqur'ani kenan ahillu halalahu wa halattat abubuwan da alqur'ani ya halalta وحرموا حرامه كما حرمت ابوبوان da Qur'ani ya haramta abubuwan da Qur'ani yace mahallat ku batsu nan matsayin halal ko yayi ki da su abubuwan da Qur'ani ya haramta ko haramtar da su ku nisance su rawahu tabrani fil kabir imamu tabrani ya rawaito wannan hadisin cikin littafin sa mujmal kabir warwatu ta kasu marwayatan wannan hadisin amintattu ne haka yake wannan hadisi ne sahihi kun ji wannan hadisi ko kaga ya inganta matukar inganci hadisin yana karantar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira mutane da biyan littafin Allah yace alaikum bi kitabillahi ya kira mutane da biyan littafin Allah daga cikin biyan littafin Allah shine imani da shi kai imani da alqur'ani littafin Allah ne kuma maganar Allah ne ba halittar Allah ba Allah ya faɗa ma Jibrilu shi ko Jibrilu ya kawo shi matsayin wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin aqidoji na musulmi a halin sunna bayan kai imani da alqur'ani kasancewa ta littafin Allah sannan kai imani da duk abin da a cikin sa kuma sannan kuma a rinka karatunsa karatun kuma yadda shari'a ta nuna a karanta ba karatun dalili ba a karanta shi da tajwidi bayan an karanta sannan kuma wajibi ne a nemi sanin ma'anarsa domin dokoki ne na aiko kada ko a bai to kaga in baka san abin da an don ka karanta baka san abin da an ka ce ba kaga da kyar kai ka bi dokar don haka a nemi sanin ma'anonin sa bayan an san ma'anonin sa na dabbaka hukunci hukuncin sa aikaci to waɗannan suna daga cikin biyar alqur'ani ina fatar kun fahimta to kaga wannan hadisin yana karantar da mu wajibin biyar alqur'ani daga cikin alamomin biyar qur'ani shine halatta abubuwan da qur'ani ya halatta sannan da haramta abubuwan da qur'ani ya haramta duk abin da yake halatta cikin qur'ani ko da bai yi daidai da zuciyarka ba dole ka bar shi matsayin halal sannan duk abin da alqur'ani ya haramta kuma duk yadda zuciyarka ke son sa dole ka ba zuciyarka hankuri ka bar shi matsayin haram kuma ka tsance shi ina fatar kun fahimta bayan hadisin yana karantar da mu game da wajibin biyan qur'ani sannan yana nuna mana wajibin biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyan sunna kenan kaga biyan alkitab wa sunna ina fatar kun fahimta sai hadisi na gaba yace wa an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala inna hadha alqur'ana shafi'un mushaffa'un man ittaba'ahu qadahu ila aljanna wa man tarakahu aw a'rada anhu aw kalimatan nahawaha dhukka fi qafahu ila an-nar rawahu al-bazzar hakadha mawqufan 'ala ibn mas'ud ورواه مرفوعا من حديث جابر واسناده جيد حديث النبي كما ذكرتم من يو ان كربو شي daga Abdullah dan Mas'ud yarda Allah tabbata gare shi dan Mas'ud ya ce inna hadal qur'an lalle wannan alqur'ani dake hannuwan shafi'un mai ceto ne mushaffa'un kuma wanda ake ba ceto ne zai ceto Allah zai bari ceton ma'abuta ne gobe kiyama. Kun fahimta kaga ashe Al-Qur'ani yana cikin masu ceto gobe kiyama. Ashe ceto gaskiya ne da Al-Qur'ani da sunna duka sun tabbatar da ceto. Sai annabi ya ce maninta ba au duk wanda ya bi shi ya bi Al-Qur'ani qadahu ila aljanna Al-Qur'ani zai jagorance shi zuwa aljanna. Allahu akbar. Wa man tarakahu wanda kuma ya bi Al-Qur'ani aw a'rada anhu ko ya kauda kansa daga alqur'ani aw kalimatan nahawa ko ko ya fadi wata kalma dai mai kama da wannan shi dai da cikin marwacin bai tabbatar ba to duk wanda ya ba alqur'ani aw a'rada anhu ko ya kauda kansa daga gare shi zukha za a tunguza shi zukha da ma'ana dufi'a za a tunguza shi fi qafahu ga qiyarsa ila nar zuwa wuta za a dunguza shi kun san kiya me kiya nan bayan kai za a dunguza shi ta kiyar su zuwa wuta za a tafake shi kiyar sa kenan zuwa wuta Allah ya tsare mu rawahu al-bazzar haka da mawqufan imam al-bazzar ya ruwaito hadisin kamar haka hadisi mawqufi a lafzin mas'uda akan dan mas'ud to kun ji wannan hadisi na dan mas'ud ko shi ko me yake karantarwa yana karantar da mu shi ma dai wajibin biyan qur'ani da fallalan biyan qur'ani yace inna hadal qur'ana shafi'un mushaffa'un wannan alqur'ani mai ceto ne kuma wanda za a ba ceto duk da yake wannan hadisin na dan mas'ud hadisi ne da ihi domin cikin isnadin sa akwai majhuli cikin isnadin kun fahimta to shi yasa anka da ifan tashi amma kaga ma'anar sa tana da kyau yace wannan alqur'ani mai ceto ne kuma wanda ake ba ceto duk da yake wannan hadisi na dan mas'ud bai inganta ba amma maganar cewa qur'ani zai ceto ta tabbata ko ba tabbata ba ta tabbata muna da hadisi sahihi in ban ce hadisi sahihi ba akwai hadisi sahihi hadisin Abu Umama al-Bahili wanda Imam Muslim ya fitar haka kun ga hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace iqra'ul qur'ana fa innahu yati yawmal qiyamati shafi'an li ashabi ko karanta alqur'ani ko fake karatun qur'ani dan me fa innahu yati yawmal qiyamati don qur'ani zai zo ranar kiyama shafi'an yana mai ceto li ashabi ga ma'abutansa duk wanda ya lazanta karatun alqur'ani da biyar dokokinsa to yana cikin waɗanda alqur'ani zai ceta da koda wannan hadisin dan mas'ud bai inganta ba to wasu hadisi sai inganta daga manzon Allah masu tabbatar da cewa qur'ani zai ceto kun fahimta to sai ce inna hadal qur'ana shafi'un lalle wannan alqur'ani mai ceto ne mushaffa'un kuma wanda za a ba ceto manittaba'u duk wanda ya bi alqur'ani qadahu ila aljanna zai jagorance ya zuwa aljanna shi ma wannan jumla akwai hadisi sahihi duk wanda annabi yace duk wanda ya fita karatun alqur'ani gobe kiyama alqur'ani zai zo in za a yi mai hisabi ya tsaya in za a hisabi sai alqur'ani ya zo ya tsaya yan an ka kirayi ma'abuci alqur'ani mai karatun qur'ani ya san ma'anar su kuma yana bin dokokin sa sai qur'ani ya taso yace ya Allah na hana shi bacci da daddare kullun ni yaka karatu cikin dare don haka Allah a bani ceton sa sai Allah ya ce an baka ceto sai alqur'ani ya shiga gaba kamar yadda wancan hadisi ya nuna hadisi ne sahihi sai qur'ani ya shiga gaba surorin nan biyu manya da suratul baqara da ali imran su za su shiga gaba sai sun kai shi aljanna sannan su dawo don a koda wannan bai inganta ba sai inganta cewa alqur'ani zai yi ceto kuma zai jagoranci duk wanda ya rike shi nan duniya zai jagoranci zuwa aljanna don haka alaikum bi kitabillahi ya ibadallah sai ya ci gaba da cewa man taraka hudu wanda ya bi alqur'ani kuma ya bar shi gaba dai bai yi imani da shi ba aw a arada anu ko ko ya kauda kansa daga alqur'ani yayi imani da alqur'ani kuma yana karantawa amma sai ya bijiri ko yana karatu da wuri ya bari kun fahimta ko kuma a'a bai bar karatu ba amma karatu ɗaya ne babu aiki ya bijiri ya kauda kansa daga aiki daga dokokin da a cikin alqur'ani to duk wanda yayi haka nan sai annabi ya ce zukha za a dunguza shi dunguzawa mai ƙarfi za a dunguza shi fi kafawa ga kiyarsa illal nari za a ta kiyarsa gaba zuwa wuta don haka jama'a ya zama wajibi gare mu duk qur'ani ko ko akwai sauki dole ne indai muna son mu tsira mu samu aljanna da alqur'ani addinin gaba ɗaya akan alqur'ani an kaza shi shine littafin shine constitution namu mu musulmi arna da basu da qur'ani ko ba su yi imani ne su ne na su constitution don haka da babu ruwansu da namu haka mu ma babu ruwanmu da namu in sun kai mana hukunci sai dai akan fin ƙarfi Allah ya san an fi ƙarfin mu amma Allah ya sani yadda muka kin bala'i yadda muka kin talaucin gada a Najeriya haka ma kin constitution ko ma mun fi kin constitution cikin zukatan mu Allah ya sani fiye da yadda muka kin talaucin gada a Najeriya take ciki akwai mai son wannan talauci da Najeriya take ciki ai ba mu so kullun cikin addu'a muke Allah ya kawo mana kyautatuwar hali to yadda ka san ba mu son yadda ka san ba mu son wannan talauci haka ba mu son constitution muna da namu menene constitution din mu musulmi shine alqur'ani Allah ka tabbatar da mu akan da alqur'ani to kun ji wannan ko duk da yake na ce muku wannan hadisi na dan mas'ud akwai majhuli cikin don haka hadisi ne da yi sai yace warawahu marfu'an ya sake ruwaito shi wane ne shi imamul bazzar ya sake ruwaito wannan hadisi na dan mas'ud hadisi marfu'i ne hadisi jabir daga hadisin jabir madalla bazzar Allah shi wajin bazzar albaraka hadisin farko hadisin dan mas'ud ko kuma mawqufi alam na mas'ud mawqufi ga dan mas'ud kaga bai ce annabi ya ce ba sai ya zama magana dan mas'ud to wannan hadisi mawqufi da dan mas'ud shine bai inganta ba amma shi imamul bazzar ya sake ruwaito wannan hadisin min hadisi jabir daga hadisin jabir amma marfu'an hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah mun karar dan mas'ud ya sake ruwaito wannan hadisin kwatancin wannan hadisin daga jabir dan abdullahi jabir bai tsayar da magana gare shi ba shi ko yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan hadisi na jabir marfu'i yace wa isnadu jayyid kuma isnadin sa mai kyau ne haka yake tabbas hadisin jabir wanda adda wannan ma'ana hadisi ne ingantacce kaga kenan dai hadisi ya inganta hadisin dan mas'ud abai inganta ba amma na jabir dan abdullahi wanda ya daukaka zuwa ga manzo Allah ya inganta ba kun ga hadisin ya tabbata kun fahimta Allah ya kara tsira da aminci ga Allah don haka jama'a sakusakun da mutane ke yi game da alqur'ani tsakani da Allah wannan rashin sanin ciyon kai duk duniya ba littafi mai daraja kamar alqur'ani Qur'ani littafin wane ne littafin Allah ne shi yasa daga cikin sunayen sa ana kiran sa kitabul lahi littafin Allah ya kamata duk abin da ya fito da wurin ubangijin mu mu yi wasa da shi don haka mu tashi tsaye ga karatun alqur'ani kaga saboda sakusakun da ake yi sai kaga masallaci ya cika aya guda ta karanta ne kowa duk taro mazallacin nan aka saka wa ta alamar ne kenan alama an yi sako sako ka kuna ta kuna kallon dasgo ina san kuna wasa laga wal hadis me amfanin dasgo sharurrukan da ke cikin dasgo sai alheri ne yawa sau sai yawa haka yake ko ba haka yake ba ban ce babu alheri ba akwai alherori don akwai sanda ake nasihohi a tura wa'azurrukan malamai da sauran abubuwa amma dai shi dan da aka yi ga Facebook tarin jayi alherin da cikin Facebook to yanzu kuma wannan shi dan da za ku waci da litan Allah ko rungoma akwai yadda za a yi yara matasa matashi inda yana da data ba data su ta kare kun bai da kuɗin subscription ba akwai yadda za a iya yini rana ta fito har ta fada bai bude Facebook ba amma rana ta fito har ta fada bai bude Qur'ani ba wanda ta koma hitowa ta goyi bai bude ba wanda ta koma hitowa ta uku bai bude ba kun bai jin bai jin ciyo kun bai dauka yayi hasara ba to wallahi babban hasara ta wace da Al-Qur'ani kun fahimta musamman matasa ku tashi ku da adda sabon kai matsalolin Najeriya ba ta fara bai fara shafon ku ba tunda iyakanku ku wanke biyar ku wanke goma ku jefa biyar ba a tambayar ko kudin cece ba ne ba a ce muku shanga matambaya ba a fara muku tambayoyin duniya ba su wane ne ke tambayoyi cikin kabari eh ne sunan su darakitu to wallahi kunnan matambaya cikin kabari ka san kunnan duniya muna da matambaya na duniya tunda ba a fara waɗannan mala'iku ba su fara sallamo muku sune muku tambayoyin shinkafa ta kare itace sun kare kudin tefa ne sun kare ruwa sun kare sai ga kana cikin natsuwa sai ma shinkafa ta kare kaga da bakin nan duk an taddama da hankali kuma kila wata ya kai 16 kaga babu albashi kusa to ku tashi tsaye kafin a fara muku wayannan tambayoyi ku karanta alqur'ani ayi kokari a haddace shi bayan an haddace sannan ayi kokari a san ma'anarsa bayan an san ma'anar sannan ayi aiki da shi ko da yake aiki da shi ba sai an san ma'anar sa ba ana karatu ana aiki waɗannan uku ne da yake suke ko hudu na farko imani da qur'ani alhamdulillah duk mun yi imani da qur'ani ko to abu na biyu bayan an yi imani da qur'ani shine kuma alzumci karatun sa bayan alzumci karatun sa sannan a dukufa ga neman sanin ma'anonin sa kuma domin dokoki na matuka an kawo dokoki da yaren da yaren da baka ji kuma baka nemi sanin yaren ba dokokin za su yi ma fa'ida ai fa'ida su ba za su zama yawa ba kun fahimta don haka a tahi tsaye ga sanin ma'anonin qur'ani shine abu na uku sannan kuma a tabbaka dokokin na aikace to waɗannan abubuwa guda hudu su za ka tara a ce ka kada alqur'ani Allah ka sanya mu cikin wanda qur'ani zai ce to sai ce wai sunadu jayyid isnadan hadisin Jabir dan Abdullah marfu'i isnadi ne mai kyau haka yake hadisin Jabir hadisi ne sahihi waruwa an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala khataba rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fa qala inna Allah qad ata kulli bi haqqin haqqahu ala ba illa ba ala inna Allah qad farada fara'ida wa sanna sunanan وحد حدودا واحل حلالا وحرم حراما وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا الا انه لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له ومن نكث ذمه الله طلبه ومن نكث ذمتي خاصمته ومن خاصمته فلشت عليه ومن نكث ذمتي لم ينل شفاعتي ولم يرد علي الحوض الى اخر الحديث رواه الطبراني في الكبير شي kuma wannan hadisin sai ya buda shi da alamar cewa hadisin bai inganta ba yace waruya nace muku ya saka kaidoji ne tanga mukaddima ta da ya buda hadisi da ruwaya yana muku ishara ne game da rashin ingantawa duk da yake akwai hadisan da ya bude da ruwaya kuma sai inganta kun fahimta yace in yace in ya bude hadisi da an fulan isharatun ila annahu sahih amma kuma akwai hadisan da ya bude da an kun ba su inganta ba kun alkaka ta tabbata ga ubangiji alkaka shine Allah yace warwaye an ruwaito wannan hadisin an Ibn Abbas radiyallahu anhu ma daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah tabbata gare su kala dan Abbas ya ce khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yayi hudu ba sai yace inna Allah qad aata kulli bi haqqin haqqahu lalle Allah ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa ana ku saurara inna Allah karfada da fada'ila fara'ida lalle Allah ya farlanta farilloli wa sanna sunanan kuma ya sunnanta sunnoni wa hadda hududan kuma ya iyakance iyakoki ya sanya dokoki wa ahalla halalan kuma ya halatta abubuwan da suke halal wa harama harama kuma ya haramta abubuwan da suke haram wa shar'a addina kuma Allah ya shari'anta addini faj'alahu yasanya addinin nan sahalan mai sauki samahan mai sauki wasi'an yalwatacce walam yaj'alahu dayyiqa bai sanya addini mai kunci ba kamar yadda yake cewa cikin ayoyi zayyawa ko yace yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra kaga ni Allah yana nufin sauki gare ku ba ya nufin anani dokokin da ya kawo muku ba yana nufin tsananta muku don haka addini sauki gare shi yasa cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna dinu yusra wa la yashadda ahadud din illa galaba addini sauki ne wani bai taba tsananta addini fa ce addini ya rinjaye shi to shine yace faj'alahu sahalan sai Allah ya sanya addinin mai sauki samahan mai sauki wasi'an yalwatacce walam yaj'alahu dayyiqa bai sanya addini kuntataccen addini ba duk inda kanga kunci to ba shari'ar Allah bace ba shari'ar manzon Allah bace akwai wani malami da yayi wannan amma duk abin da Allah ya shar'anta babu kunci cikin sa akwai yalwa cikin sa ala ku saurara innahu yadda al'amari yake la imana babu imani liman la amanata lugado wanda bai da amana subhanallahi la imani liman la amanata lahu babu imani ga duk wanda bai da amana wala din hakan ga kuma babu addini liman la adala ga duk wanda bai da alkawari wanda bai da alkawari bai da addini wa man nakasa zimmata la duk wanda ya walwala amincin Allah yayi aminci tsakani ne da Allah ko an ka kulla amincin Allah an ka ce amincin Allah ya walwale dalabahu Allah zai neme shi yaji me dalilin sa na walwala amincin da an kulla kun fahimta wa man nakasa zimmati wanda ya walwala aminci na kuma khafamtu zan yi zayayya da shi shine zan yi husuma da shi wa man khafamtu dukku wanda ni yi zayayya da shi falashtu alai zan rinjaye shi duk wanda ya jaye da manzon Allah akwai nasara gare shi annabi zai rinjaye wa man nakasa zimmati yace duk wanda ya walwala aminci na wanda ya walwala alkawari na kenan lam yanal shafa'ati ba zai samu ceto na ba gobe kiyama ceton da Allah zai ba manzon Allah ya cece wasu to ba da shi ba wallam yarid alayya alhawda kuma ba zai gangaro tabcin alkausar inda nake ba tabcin da Allah ya kebanta ga manzon Allah da al'ummarsa to duk wanda ya walwala amincin manzon Allah ba zai zo inda nake tabcin alkausar ba ila akhir alhadith har zuwa karshen hadisi kaga ba iya kasa kenan ba rawahu tabrani imam at-tabrani ya rawaito shi fil kabir cikin littafin sa mu'jamul kabir kun ji wannan hadisin ko kaga wannan hadisin duk da yake ma'anonin sa suna da kyau amma kuma wannan hadisin akwai mataruki cikin isnadin sa dan haka wannan hadisi ya dace ne da ifin jidda mai rauni kuma kware kusa mai jimin da daga da ya inganta da biyo waɗannan jumlolin na hadisin suke karantarwa yace inna Allah qada ada kulli bi haqqin haqqahu Allah ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa ko da yake bai inganta ba wannan haka yake ko ba haka yake ba haka yake akwai wani hadisi da ya inganta game da haka Allah ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa Allah yace ku saurara inna Allah karfara da fara'ida lalle Allah ya farlanta farilloli haka ne ko ba haka bane wa sanna sunanan kuma ya sunnanta sunnoni haka ne ko ba haka bane wa hadda hududan kuma ya iyakance iyakoki ya sanya dokoki haka ne ko ba haka bane wa ahalla halalan ya halattar da abubuwan da suke halal wa harama haraman ya haramtar da abubuwan da suke haram kaga duk waɗannan jumlolin haka suke ko da hadisin bai inganta ba akwai wasu nassoshi na hadisai da ayoyin Qur'ani da sun ka tabbatar da waɗannan doka kun fahimta وشرع الدين كما الله يا شريعه انت اديني فجعله سي الله يسني اديننا سهلا مي سوقي سمحا مي سوقي kagani ayoyi zaiwa nake muku Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa ya sauka addini babu sanani a cikin sa wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj millat abikum ibrahim Allah bai sanya kunci gare ku ga addini ba don haka duk inda kaga wani hukunci cikin musulunci mai kunci ka tabbatar da cewa ba hukuncin Allah bane ka tabbatar da hukuncin nan ba na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam addinin da Allah ya aika annabi da shi ka addini ne mai tauki babu kunci cikin sa kun fahimta to sai yace wallahi ya Allah kai daldayka Allah bai sanya addinin mai kunci ba haka duk inda kaga kunci aikin wani malami ne shike kuntatawa yanzu misali kudi ba ga shahadan aure kudiba ya tabbata hadisi Abdullahi dan Abbas yana nan cikin sahihu muslim ya inganta ko bai inganta ba amma al-littafin muslim sahihu muslim yana cikin littafin musulunci yardaddu ko baya ciki hasali ma in ka cire sahihu al-bukhari littafin dai da malamai sun ka zanna sun ka rubuta ba littafi mai daraja duk duniya kamar sahihu muslim daga buhari sai muslim haka suke yan tawaye aiko amma ga duniyar mu ahlus sunna in ka cire littafin Allah shi kaga ba rubutun mutum bane littafin Allah ne littafi dai wanda gal adama ya zanna ya rubuta game da addinin musulunci to duk duniya ba littafi mai daraja kamar sai al-bukhari daggare sai sahihu muslim to hadisi na nan imam muslim ya kawo cikin wannan littafi na shi mai albarka sahihu muslim hadisin abdullahi dan abbas dan abbas amintacce ne ko kuna da shakku game da shi amintacce ne madalla yana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan abbas yace saki ya kasance zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin khalifancin sayyidina abubakar radiyallahu anhu da shekara biyu na farkon khalifancin sayyidina umar dan khattab kaga shekara nawa kenan shekaru sun tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dawowa sai madina sai shekara nawa ya madina shekara 10 to bari mu dauka da bakin hijira sai dawowa sai madina yayi shekara 10 madina sayyidina abubakar bayan wafatin manzon Allah an kai mai mabai'a yanzan khalifa ko khalifa manzon Allah yayi shekara 2 da wata 6 bisa karga mulki kaga shekara 12 da rabi kenan yayi shekara 2 da rabi shekara nawa ne ce shekara yayi shekara 2 da rabi bisa karagan mulki ga shekara 10 12 da rabi ko sayyidina Umar yanzu shekara ta 2 na farko cikin shekara ta 3 sai ya sa doka dan Abbas yace to duk tsawon wannan lokacin kaga shekara 14 da rabi kenan ko bayan hijirar annabi shekara 14 da rabi dan Abbas yace duka hukuncin saki ya kasance zamanin manzon Allah da zamanin khalifancin sayyidina Abubakar da shekara biyu farkon khalifancin sayyidina Umar saki uku cikin kalma guda matsayin saki guda saki me ma'ana saki uku cikin kalma guda in mutum yace matarsa na sake ki saki uku shine saki uku cikin kalma guda matsayin saki nawa ne yace dan Abbas yace matsayin saki guda ne tsawon rayuwar manzon Allah haka manzon Allah ya hukunta haka ya mutu yabba al'ummansa wanda duk ya sake matarsa sake uku cikin kalma guda na sake ki sake uku shine sake uku cikin kalma guda ko cikin sake uku cikin majalisi guda shi kuma sake uku cikin majalisi guda ka ce mata na sake ki nawa kenan uku to duk waɗannan nau'uka kowanne kai dan abin da zamanin manzon Allah matsayin sake guda ne haka zamanin khalifancin sayyidina Abubakar matsayin saki guda ne haka shekara biyu na farkon khalifancin sayyidina Umar duka matsayin saki guda ne wanda duk ya saki matarsa saki uku ko cikin kalma guda ko cikin majalisi guda matsayin saki guda ne to yanzu kenan wane saki uku ne Qur'ani ya ba mu labari wanda Qur'ani yace in mutum yawa matarsa shi ba ta koma halatta gare sai ta aure wani miji saki uku wanda an kai daban-daban yau shedai hada ka fada da matarka sai ka ce na sake ki ba dai ba kenan a baka hankuri kamar yadda ita a zauna wata rana a sake fada ba wancan na shekaran jiya ba a sake fada kuma ka sake sakin ta na biyu shine saki na biyu go ka sake mayar da ita a koma zaunawa wata rana shedan ya sake dunguza ka sai ka koma sakin ta saki na nawa kenan saki na uku cikin majalisi guda an kai ko cikin kalma guda duka babu daban-daban an kai to duk wanda ya saki matarsa irin wannan saki daya bayan daya har sun ka kai uku daban-daban ba ga majalisi guda ba cikin kalma guda ba daban-daban lokuta daban-daban ya sake ta sakin farko ya sake sakin ta na biyu ya sake sakin ta na uku to alqur'ani ya ce fallata hilla lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu ba ta sake halatta gare shi shi wanda ya sake sake uku sai ta aure wani miji wanda ba shi ba kuma aure na kwarai ingantaccen aure ba auren tibar wuta ba in ta ɗebo wuta gida 100 har yanzu bata halatta ga wancan da ya sake ta sake uku ba kun fahimta ba wa Allah dubara sai ta shirya ta tantaye auren tibar wuta a samu wani na aikin gada shi ya kudi ake bashi ya aure ta ya sako ta in ta yi irin wannan tibar wuta sau 100 ko sau 1000 ko sau miliyan har yanzu bata halatta ga wanda suke sake uku ba sai ta yi aure jama'a ingantaccen aure aure na tsakani da Allah ta yi aure ne da nufin ta zauna shi ma ya aure ta ne da nufin ya rike ta to in mai gamawa ta ga mun sannan bayan ta yi aure kuma sai shi wannan sabon miji ya sadu da ita koda an yi aure na tsakani da Allah matukar bai sadu da ita ba ya sake ta to har yanzu bata halatta ga wancan da ya sake ta sake uku ba sharadi biyu ne sai ta yi aure ingantaccen aure sannan bayan ta yi aure kuma shi wannan sabon mijin da ya aure ta kuma sai ya sadu da ita kamar yadda man hadisin manzon Allah ya tabbatar sai shi wannan sabon miji ya dandani zumuwarta kamar yadda na farko ya dandana ma'ana sai sun sadu da juna to in sai irin wannan aure kuma shi wannan sabon mijin ya sadu da ita mai hadawa ta hada shi da shi ya sake ta to wannan kaga in ta kare inda wancan yana iya saki sai ya saki daura mai aure to yanzu in an ka daura aure ta an ka daura aure giya nan an ka daura giya uku an ka daura ko da yake dama saki uku yayi kaddara da saki ne na rajai ya sake ta saki daya ko saki biyu ba saki na rajai ba kenan yana da dama ya kama auren sa bai kama auren sa ba har ta kare inda dan kare inda ba ta nisanta ba sai ta ce kuma ta aure wani miji da ta aure wani miji ta zauna mai hadawa ta hada su shi kuma ya sako ta sai wancan mijin ta na farko yaji yana son ya mayar da ita daukar ta dai za a yi a mai she ta ko saki daura aure za a yi saki daura aure za a yi kullun wancan ne auren farko ko sabo ne za a kullawa za a biya sadaki ko ba za a biya ba duk abubuwan da an ka nema a yi ga aure sai an yi su don haka wannan sabon aure ne wasu malamai suna cewa wai tun da take biye mata wanga da an kullawa ya giya guda ta ba sai daidai ba Allah ya gafarta musu sabon aure ne ya giya uku ne yanzu an ka daura tana da sauran ya giya sai take tiya gidan wani har ya sadu da ita kun fahimta to shine to irin wannan saki wanda an kai daban-daban daya bayan daya lokaci daban-daban har uku to shine alqur'ani yace duk wanda yawa mata ta irin wannan sakin to ba ta koma halatta gare shi sai ta aure wani miji aure na kwarai kuma ya sadu da ita to in ya sako sai ka yaba yadda ita to yanzu ba iri ne da ka magana ba iri ne dan Abbas ke magana ba majalisi guda ko cikin kalma guda mutum yace ya sake mata ta sake uku sai yace hukuncin da manzon Allah shine saki guda ne jama'a manzon Allah yayi daidai ko akwai mai cin yaran manzon Allah yayi daidai hukunci ne na manzon Allah tsawon khalifancin sayyidina Abubakar shekara 2 da wata 6 haka hukunci yake shi ma sayyidina Umar dan Khattabi radiyallahu anhu shekara 2 na farkon khalifancin sa haka hukunci haka al'amari yake to sai mutane saboda sun san duk wanda ya saki matar sa saki uku cikin kalma guda ko majalisi guda matsayin saki guda ne sai sun ka kama injili duk wanda ya motsa da mace ta zai ci na saki ki saki uku sai Umar ran na rayuwarsa ta baci yace yaya mutane ke gaugawa ga abin da ya kamata ku sa natsuwa gare shi al'amarin aure da jama'a da saki ba al'amari ne na wasa ba da ya kamata a sa natsuwa sai yace to tunda dai yanzu mutane sun mai da abin injili da yau na sa doka duk wanda ya saki sakin matar su saki uku cikin kalma guda ko majalisi guda ta saku ba ta koma halatta gare sai ta aure wani miji kaga wa yasa wannan dokar sayyidina Umar dan Khattabi Allah shi kare daga Umar dan Khattabi to yanzu tambayar mu ta farko nan Umar ya isa ya soki abinda manzon Allah ya bar al'umma su akan sa shi yasa har abada har duniya ta nade ba za a rasa malamai waɗanda addisa ga ra'ayin cewa saki uku cikin kalma guda suke guda bane wannan matsala kuma jama'a kun san kowane malami na addini akwai abinda zai zama mai dan zane wannan matsala wannan fatawa ta saki uku cikin kalma guda saki guda ne tana daga cikin abubuwan da nazaman mashayikhul islam Ibn Taymiyyah Allah shi mai rahama matsala an ka wahal da shi an kai mai to annaci an ka ci mutuncin sa yau ga ta ina faɗi freely ba wanda zai zo ya musanta ne na so a ce malaman nan da na ci mutuncin Ibn Taymiyyah suna da rai in je gaba gare su in maimaita wannan magana ne na ce haka na to a kashe duk mu ne kun gane ne nan ra'ayi na shine duk wanda ya saki matar su saki uku cikin kalma guda ina yi mai fatawa ta manzon Allah in ce saki guda ne mai sheta amma kai bid'a kwarai kuwa saki uku saki ne na sunna saki ne na bid'a saki na sunna shine ka sake su saki guda kada ka tsara juballe uku saki guda kuma shi ma cikin tsalikin da baka sadu da ita ba ciki nai wannan shine saki na sunna kun fahimta to ka gani to don haka kaga wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a mutane bayani to yanzu kun ji yadda manzon Allah ya hukunta ko to amma yanzu saboda da fitina malaman da kun ka biyo daga baya kuma maimakon su dauki sunnar manzon Allah jama'a da sunnar manzon Allah da sunnar Umar dan Khattab wacce ce tafi lada wacce ce tafi zama daidai ta manzon Allah to domin bi karfe tana maimakon tun daga sunnar manzon Allah ta tabbata mun dai tabbatar da dan Abbas kan baiwa manzon Allah kariya sannan mun tabbatar da shi ko muslim da ya kawo hadisin cikin littafin mu shi ko mun tabbatar da baiwa dan Abbas kariya kaga magana ta tabbata hadisi na nan cikin sahihi muslim hadisin dan Abbas yace haka manzon Allah kai haka Abu Bakar yayi haka Umar yayi shi ma farkon khalifan ji daga baya ne ya canza to maimakon a dauki sunnar manzon Allah jama'a sai an ka komo don Allah da wannan fatawa da cewa wanda ya saki matar su saki uku cikin kalma guda ta saki saki uku sai ta aure wani miji wanne ne ya fi sauki kaga waccan fatawa ta manzo Allah ta fi sauki kuma ta fi yin daidai da ka'idojin da Allah ya gina addinin musulunci akai ne addini mai sauki wa ma ja'alallahu alaykum fi din min haraj kun fahimta to amma kaga yanzu na nan mazhabobi duk wanda ya saki mata ta saki uku ta zo na fi na saki saki uku mu yanzu wanda yayi wannan yazo ya yi min fatawa ina yazo ya tambaye ni zan yi mai fatawa cewa ya mai da mata ta amma kada ya saki haka ne ya tuba mu Allah ga wannan bid'a din to haka jama'a kuma da yawa kuka ganin dama ni ke sa mutum ya saki matar sa kushin zuciya da kuma inji na shedan to in shedan ya iza kuma an yi fushin zuciya sai mu ci gaba da wa shedan aiki bayan ga mafita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar sai a sa mutane cikin kunci kila ga yara ga yaya bakwai shedan ya iza shi tana su yake saki uku kuma a ce shikenan sai da ta aure to wa da rikon yara kai mallami kana rika zuwa ka rika mai kana ka rika mai yaran da kaga ai wanda yafi sauki kuma yafi lada kuma yafi daidai da sunna shine fatawar manzon Allah sai a ce a kai laifi saki uku cikin kalma guda laifi ne kada ka saki amma a mai yadda ita matsayin saki guda ne saurayi jiya ce kaga yadda mai matar nan zai sa ma albarka ke ajiya zuciya dama ba shi dan ya iza shi ba to Allah shi ya tsaya to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ja'alu dayyika Allah bai sanya addini mai kunci ba don haka duk inda kowa kunci fatawar wani malami ce kaga ashe kenan maganar saki uku ne fatawar da malamin shi Allah ya gafarta mishi amma fatawar manzon Allah shine saki uku saki guda matsayin saki guda ne ɗan ayi cikin kalma guda ko majalisi guda na taɓa jin wani malami nan gare an sa ya cikin rediyo ga daga tafsirin azumi yana tafsiri da ya kawo ga ayoyin nan sai yace duk duniya nace to wannan duk ta mahaukaci ce ba ta mai hankali ba ce duk duniya malami biyu kan adda wannan ra'ayi yace daga Ibn Taymiyyah sai Nasiruddin al-Albani kuma wallahi ni na sani wallahi na san ƙarya yake ya san ba su tsayar da wannan rayuwa ya kade tunda sakwatanci ne mutanen sakwata malikawa ne sai a shari'a aka san bayyana magani da Allah ba a awa mutane da suke so to in ma su tsaye ne ga na uku a sa dalle ya bi cikin su balle duk ba su tsaye bane ku dauku bulugul maram akwai wani bawan Allah Muhammadu Hamid al-Fiqi ba yayi ta'liqi gaggab bulugul marami ba to ku tsaye don Allah kitabul talaqi ku dauku wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas ku ga ta'liqin da Muhammadu Hamid al-Fiqi ya game da shi yace malakun da bakin sahabban manzon Allah hatta bi'una hatta bi'u tabi'in haw wadanda na biyo bayan su malamai ba su gushe ba suna fatawa da wannan hadisin cewa saki uku cikin kalma guda matsayin saki guda ne yace da mai kida zai kidan ya su sun wuce mutum dubu amma ga wani ya ce mutum biyu ne saboda rashin adalci sun yi mutum dubu haka yace yana cikin ta'liqin da Hamid al-Fiqi wa Bulughul Maram na taba karanta muku shi wata rana ko to Allah ya shiryar da mu to shine kaga kamar yanzu misali mai azumi wanda ya manta yana mai azumi ya ci abinci ko ya sha abin sha da mantuwa me ya fatauri manzo Allah game da shi manzo Allah yace ya tuka azumin sa sai ya tuka azumin sa falle tin masawmahu ya tuka azumin sa manzo Allah ya kira wannan da ya ci abinci mai ya kira shi azumi ko bai kira shi ba yace mai azumi ya tuka azumin sa annabi bai ce ya tuka lalatacciyar azumi bayan sallah ya ranka bai ce ya tuka azumin sa aje manzo Allah ya dauke azumi duk duniya ko kowa bai dauke azumi tunda manzon Allah ya dauke shi azumi yana nan azumi ga riwayat Imam Hakim ya fitar yace fa la qada alai wala kafara ba ranko akan sa babu kafara manzon Allah ce wanda ya ci abinci da mantuwa ya ku jama'a yan azumin farilla ne inna nafila ko na ramalana ne ko na kafara ba su ne na farilla ba kamance kana ta kamance ka zo ka shahura kai kuma sai da kai full tanki baka tuno ba an ka jima ka koma shan ka koma yin full tanki baka tuno ba sai da marece ka koma full tanki sannan ka tuno manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ci she ka ka cika azumin ka babu ranko akan ka babu kafara azumin ka yayi sai wasu malamai sun ka ce a'a zai ranka saboda kewaye mi zai kewaye wa mi zai kewaye wa mi zai kewaye ba kanna ba bayan manzo Allah ki kai ranka ka ce sai ya ranka to mi zai ya ranka da wannan dalili in kana son ya ranka biya shi tunda yanzu kai za ka zai wa aiki manzo Allah shine Allah ya aiko da sako ya ce kada ya ranka babu ranko akan babu kafara kuma manzo Allah ya azumin sa yayi cika azumin sa kai ka ce azumin sa ya kare to cewa za mu dauka ta ka za mu dauka ko ta manzo Allah ta manzo Allah za mu dauka don shi hadisa ta ce da wurin Allah annabi Allah ya ce abi shi kai ka amana ta ka sadduke Allah ya ce abi ka to ka gani to yanzu don Allah da fatawar manzo Allah da fatawar wa'ancan malamai manzo Allah ya ce tuka azumin sa babu ranko babu kafara wo sun ce ai azumin sa ya kare sai ya ranka bayan sallah don Allah wace ta yi sauki ta manzo Allah ta yi sauki wace ta fi lada ta manzo Allah ta yi sauki ta fi lada kuma ta abin kaga wancan kunci gare ta inda sai ka ranka kuma ka cika da gaba da kamun baki na kararren azumi bayan ka yi kamun baki akan sai ka shafara sannan bayan sallah ka ranka Allah ya kare tsira da aminci ga annabi to haka duk inda kun kai fatawoyin manzon Allah haka kuke sauki sannan jama'a duk abinda Allah ya shari'anta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shari'anta ko daga zahiri gani na ido akwai tsanani bide ka gani yanzu inda ba mai azumi ba in wani ya zo ya bada labari yace akwai wata shari'a wanda an ka shar'anta ma mutane da bakin jinjifi bullowa alfijiri har rana ta hadu ba a ci abinci don Allah ba ka gani ana iya mutuwa ko ku ba ma shi ba yanzu in ba azumi ka dauka ba in ka yi ko da sha biyu rana kai ko azhur ka kai baka ci abinci ba ji haka yi wa kamar ta kashe ka saboda me saboda kaga ba ibada hake ba amma ran da ka dauki azumi fa sai ka ga mutun ya dauki azumi ya dauki kalme ya sai yayi na gona yana noma bai ma da bada cewa azumi yake yi ba don haka jama'a duk abinda Allah ya shari'anta ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shari'a ko daga ganin ido kana ganin sa mai wahala yi dai zaka iska mai sauki gare Allah da sauka mashi wa ma ja'ala alaykum fi din min harajin Allah bai sanya kunci gare ku ga addini to Allah ya shiryar da mu don haka tunda Allah da Annabi ba su kuntata mu ba wanda zai kuntata mana duniya duk wanda ya fata mai kunci sai mun walwale ka kun ba za mu ga ba matukar ga ta manzon Allah mai sauki ta manzon Allah muka yi to Allah ya shiryar da mu sai hadisin ya ci gaba da cewa alaku saurara innahu yadda al'amari yake la imani liman la amanata lahu babu imani ga duk wanda bai da amana to ba magana ta baki babu imani jama'a ga duk wanda bai da amana to yanzu ga lamun nafi nan la annafiya ta korewa ce ko wani irin nafi ne wannan na shayi muku bayani nace nafi ya kafi kashi uku akwai nafi lujudi in kuna tunowa akwai nafi siha sannan akwai nafi kamal kun tuno bayanan da ne shayi muku game da haka to yanzu an ce la imani ga lamun nafi nan ko babu imani kaga an kore imani liman la amanata lahu duk wanda baya da amana to wani irin nafi ne wannan nafi wujudi ne eh an ka ce nafi menene nafi wujudi ba kowane mutum cikin gida da zaka bude gidan nan ka shiga ba zaka iska makuwa cikin gidan ba kaga nafi wujudi kenan ko sannan akwai nabi siha nan ba samuwar abin an ka kore ba a'a akwai abin amma bai inganta ba shine nafi siha kamar la ilaha illallah ba ga lamun nafi nan ba la ilaha ba abin bautawa da gaskiya illallah sai Allah to kenan wannan nafi na la ilaha illa kalmar da a cikin kalmar shahada nafi wujudi ne duk duniya ba wani abin bauta a'a akwai abubuwan da ake bauta ba kafirai suna bautan gumaka ba to wani irin nafi ne kaga sai mu ce nafi siha nafiyin da a cikin nafiyin nan na kalmar shahada la ilaha illallah nafi siha ne kenan akwai abubuwan bauta amma duk wani abu da kasan ana bauta ba bautan nan bata inganta ba ba wata bauta wadda ake yi ta inganta a samu ladarta sai ga Allah kaga ashe nafi siha ne kore inganci ba kore samuwar abin ba akwai abubuwa zaiya da ake bauta don haka kaga ba nafi wujudi bane don haka amma dai duk abin da kaga an bauta ma in dai ba Allah ba to wannan bautar ba ta yi ba nafi siha kenan kun fahimta to sannan akwai nafi kamal shi ko nan ba abin an ka samuwar abin an ka kore ba sannan ba ingancin sa an ka kore ba a cikarsa an ka kore bai akwai shi kuma ya inganta amma bai cika ba yana da nakka kamar ni kamar nafi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi sahihi yace man qala li sahibihi wal imam yakhutubu man qala li sahibihi an sit wal imam yakhutubu faqallaga wa man laga fala salata lahu ga wata riwaya ce fala jum'ata lahu duk wanda yace ma abokinsa lokacin da liman ke hudu ba kai shu kaji yana surutu kace yi shu liman na hudu ba sai manzo Allah ya ce yayi lagau ba shi mai surutun ba kai mai umarni yanzu mai da kai ansid ba amru bil ma'ruf na kai ba koko na ayyun anil munkari hani ne kai daga munkari ko sai annabi ya ce kai lagau kai da kace mai yi shu yi shuru liman na hudu ba kai lagau sai annabi ya ce wa man laga wanda yayi lagau fala jum'ata law bai da jum'a gaba ɗaya bai yi jum'a ba a'a jum'a bata inganta ba gaba ɗaya babu ta a'a ma'ana jum'a dai bata cika ba jum'a dai ta samu nakka sai wasu malamai sun kace don haka sababiyar wannan magana da yayi ansid yace ma abokinsa ansid ba za a bashi ladar jum'a ba ladar sallar azhar za a bashi sallar azhar ta yi fadala sallar jum'a a'a bata yi ba to ka gani ashe kenan yanzu sallar ta ba inganta abata ba don haka wannan fala salata lahu wannan nafiyin na cikin wannan hadisin kaga ba nafi wujudi bane ba nafi siha bane wani irin nafi ne nafi kamal ne ma dalla jum'a saba ta kammala ba ta samu targadi ta samu nakka to yanzu kun ji nau'in nafi guda uku ko nafi wujudi nafi siha nafi kamal to yanzu ga nafi nan annabi ya ce ala innahu la imani liman la amanata lahu babu imani ga wanda bai da amana wani irin nafi ne wannan ma dalla nafi kamal kaga ba ana nan duk wanda bai da amana gaba ɗaya bai da imani ba imanin sa bai inganta ba kafiri ne a ba shi ake nufi ba duk wanda bai da amana to imanin sa ba cikakke bane imanin sa tumbi ne kun fahimta kun san tumbi in kuna son ku iya Hausa ku ta kawai duk wanda aka yi ha lokon Hausa su ba ba ingantacciya ba ce duk wanda aka yi ha cikin birane kauyuka ta kaga ko Laraba ai jira cikin hikimar Larabawa ya an kai ta yaro da an yaye shi sai ya dauke shi a kai shi kauye dan a yare nan su sai ya kanta sannan ya dawo ya ji Hausar nan ta kauye don yare ko wani yare ko wani iri yana kauye yasa kaga mu da mun ka taso kauye mun ka dawo birni to mun yi ɗan birni sanin Hausa yan ta lokacin da kake mai kwariya kila bai sa ka kwariya ba to ko da ya san kwariya in kace moda moda ha to ya ban turmi tun ana bulbule gidan su eh amma kaga idan abin tun kawai irin su kwaragwado irin su tsalam ko san tsalam wani abin shi dai to Allah ya shirya da mu to shine kun ga wannan nafi ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la imani liman la amanata babu imani ga duk wanda bai da amana kaga ba nafi wujud bane ba nafi sahaba ne nafi kamal ne ma'ana duk wanda bai da amana imanin sa bai cika ba yana da tambi yayi tambi yayi nakal hakan ga wala dini liman la ahada lahu babu addini ga duk wanda bai da alkawari shi ma wannan nafi wani irin nafi ne shi ma irin wancan ne nafi kamal ne ma'ana la dina babu addini kammalalle liman la ahada lahu ga duk wanda babu alkawari gare shi wanda bai da cikon alkawari jama'a addinin sa yana da tangarda yana da nakkar addinin sa bai cika ba haka wanda bai da amana imanin sa bai cika ba to duk irin waɗannan haƙi aka ce fassara la salati liman lam yaqra'a fatihatul kitab wannan irin nafi ne la salata baga nafi nan ba wannan irin nafi ne a cikin hadisin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab eh wannan ce kamal wato kace sahha nafi sahha duk wanda bai karanta fatiha babu sallar sa saboda me saboda fatiha rukuni ce da cikin rukunnan sallah fatiha ta ma wuce farilla don rukuni ya fi karfi bisa ga farilla to fatiha rukuni ce don haka duk wanda bai karanta ta ba da gangan yana iya wai ya batta to babu sallar sa babu ta gaba dai kaga wannan nafi sahani la wudu liman lam yadhkur ismallahi alai la wudu liman lam yadhkur ismallahi babu alwalla ga duk wanda bai ambata sunan Allah ba ma'ana duk wanda bai ce bismillahi ba hadisi ne hasanan an yi maganganu wasu na ganin bai inganta wasu amma dai karshe a hadisin dai hasanan yace la wudu liman lam yadhkur ismallahi ba arwalla ga duk wanda bai ambata sunan Allah ba me ya ambata sunan Allah wajen arwalla bismillahi babu arwalla duk wanda bai ce bismillahi ba wannan irin nafi ne wannan eh nafi sahha nafiul kamal ne nafiul kamal ne sai da bismillahi yana cikin rukunin alwalla to ya za ku ce bata inganta ba kun gani nafiul kamal ne ma'ana duk wanda yayi alwalla har ya kare bai amma sai bai ce bismillahi ba wannan arwallarsa to arwallarsa tana da tangarda ba cika ba bisa ga da ya ce bismillah ya fara arwallar yanzu ya arwallar ta kai kun fahimta to ku zanka la'akari da irin wayannan sai yace wa man nakafa bi matallahi duk wanda ya walwala amincin Allah an kulla aminci tsakani da Allah da shi ya walwale da labahu Allah zai neme shi me ma'anar Allah zai neme shi Allah zai mai hukunci wa man nakafa inda ma yankufa ala nafsi wa man nakafa dimmati duk wanda ya walwala aminci na kafantu zan yi jayayya da shi inji Annabi wa man kafantu duk wanda ni jayayya da shi fallashtu alai zarrin jaya a kansa bai da mafita sai Annabi ya yi galaba a kai sai wa man nakafa dimmati duk wanda ya walwala alkawari na lam yanal shafa'ati ce tunda Allah ya mai alkawari ba zai same shi ba wa lam yarid alai alhaud kuma tabtin alkawtar da Allah ya mai alkawari ba zai gangaro tabtin ne yazo inda nake ba mun gode ma Allah dai da wannan hadisin bai inganta ba to cikin isnadin wannan dai duk da yake jumlolin suna da kyau da farko har ƙarshe amma dai cikin isnadin akwai mataruci don haka ne matsayin wannan hadisin da'ifun jidda mai rauni ne hakkarai kun fahimta yace rawahu tabrani fil kabir imam tabrani ya rawaito cikin littafin sa mu'jamul kabir qauluhu fada dai da yace falashtu alai wa man khasamtuhu falashtu alai ne ma'ana falashtu alai bil jimi ai zahartu alai zarin jaya akan sa bil hujjati da hujja wal burhan da dalili wa zafartu bi kuma zan yi nasara gare shi duk wanda annabi yayi husuma da shi annabi zai yi nasara a kai ne haka ne ko ba haka bane Allah ya kara tsira da aminci ga annabi sai hadisin mu na gaba yace wa ana abis ibn rabi'a radiyallahu an wa ana abis ibn rabi'a qala abis dan rabi'a tabi'i ne ba sahabi bane yace ra'aytu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yuqaddilu al-hajara ya'ni al-aswada wa yaqul inni la'alamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur wa law la anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yuqaddiluka ma qabbaltuka rawahu al-bukhari wa muslim wa abu dawud wa tirmidhi wa an-nasa'i hadithin mun gaba an karbo shi daga abis dan rabi'a yace ra'aytu umar ibn al-khattab naga sarkin muslimi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi yuqaddilu al-hajar yana sumbunta dutsin nan wani dutsi ya'ni al-aswad yana nufin bakin dutsi hajar al-aswad wannan da Allah ya kira dakin Ka'aba wanda duk wanda zai dawafi dan nan wurin su za a fara dawafi kun san hajar al-aswad ko wa'annan zo maka wa'annan babu su gani ba zo ba sun gane shi ga satellite wa'anda ma ba su gani ga satellite ba sun karanta ga littafin labarin hajar al-aswad ko to shine yace shi wannan abin sunna rabiya yace naga umar dan khattab yuqaddilu al-hajar al-aswad yana sumbuntar hajar al-aswad domin annabi ya sunnanta a sumbunci hajar al-aswad me sumbunta ka sa bakinka haka ka tsotsai yadda yake sumbuntar matanka kuna sumbuntar matanku ko ba ku yi sumbuntar mata mace sunna ne in ba ku yi to sunna ku ta samu nakkar kudaye wannan sunna haka ƴaƴanku kanana su ma sumbunta su sunna ne wani balarigan kawai yazo inda manzon Allah sai ga Hassan jikan manzon Allah sai manzon Allah ya dauke ya sumbuntai sai yace manzon Allah kaga ƴaƴa goma sha wani abu gare ba ta sumbunta ko gudan su ba manzon Allah ya ce to in Allah ya cire tausayi cikin zuciyarka ina da wani abu da zai yi me annabi ke so ya ce mai kama babu tausayi cikin zuciyarka ashe sumbunta yar kanana tausayi ne kun fahimta to shine sai to annabi ya sunnanta wanda yazo hajar al-aswad in ya samu dama sai ya sumbunci hajar al-aswad din sannan ka aza goshinka ma hadda yin sujuda akai ne ka aza goshinka saman sa wanda saboda gwama ko bai samu dama sumbunta ba in kana iya taba da hannu sai ka tabo shi sai ka sumbunci hannu in saboda gwama ko tabo shi baka iya yi in ka kai daura da shi kai ishara kai da hannun ka ce Allahu akbar ka wuce kun fahimta amma dan Umar ya ce in ina bar hauru na uku nan sai na sumbunta ka san su dan Umar in manzo Allah ya abu in suna mutuwa sai sun yi shine da anka ce aba dan Umar ba ba yace in ina bar hauru na uku ya manzo Allah ku zai sumbunta shi ka ce mai in wuce ba sai na sumbunta shi sunan yan ga naka shenin sunna ba irin ku ba sai manzo Allah sunan ta kawo ku yaro mai rubuce kai da kashi annabi ya ce duk wanda ya bar wando ne wuce idan sawuta ka dauka wargina manzo Allah ba sai ka manzo Allah kai wallahi duk wanda ya mutu ya da ira da fasan ne hadisan ga na rike da Allah sai ya shiga wuta don ban san yadda Allah zai kunyata annabi ne ya favor din ka ba to Allah ya shirye da mu to yace naga Umar dan Khattab yana sumbuntar hajar al-aswad wa yaqulu yana cewa shi Umar in ya sumbunci hajar al-aswad sai ya ce inni la'alamu annaka hajarun na san cewa lalle kai dutsi ne baka wuce gungunan dutsi ba la tanfa'u baka amfanarwa wala tadur baka cutarwa walau la anni ra'aytu rasulullahi ba don naga mai gida ba ba don naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuqaddiluka yana sumbuntar ka ba ma qabbal suka da ban sumbunce ka ba kamar Umar na son ya nuna me dalilin sun sumbunta hajar al-aswad saboda ya ga manzon Allah yayi me hikima sumbunta hajar al-aswad ba mu sani ba tunda annabi yayi ya zan shari'a gare mu ma za mu jama'a duk sunna da ta tabbata daga manzon Allah duk abin da ya tabbata daga manzon Allah ya koya ya umurne ayi to ka tsaya tambayar meye hikima wannan rashin ladabi ne sunna abu guda take so ta tabbata daga annabi in ta tabbata kuma ba khususiyya ce ta shi ba shi annabi sallallahu alaihi wasallama haƙin kowane musulmi mai imani ne ya aiki da ita dada hikimar abin ya bayyana gare ka ko bai bayyana ba wannan shine mutaba'a shine biyar biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in kaje sai abin da ya ma dadi sai abin da ka san dalilin yi ne ai yanzu baka san mai da'a ga manzo Allah rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadis wa muslim da muslim wa abu dawud da abu dawud tirmidhi wa nasa'i da tirmidhi da nasa'i kaga ashabu kutubi sittah kenan in bancin ibnu majah duk biyar din nan sun fitar da hadisi to ne wannan hadisin na umar ke karantarwa sai an kace wannan yana karantar da mu irin yadda su sayyidina Umar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke gane kashe din biyayya ga manzon Allah duk abin da annabi yayi to su kan sai inda karshen su ya kare abu na farko kenan sannan abu na biyu Umar ya faɗi wannan magana ne don me saboda zamanin sa ba akwai sababbin musulunta ba larabawa kun san kahin musulunci suna bautar gumaka akwai masu gumaka na itace akwai masu gumaka na duwatsu to wannan Hajar al-Aswad dutse ne sai an kaga an yi musu wa'azi an ce bautar gumaka su juda ga dutse baya halatta shirka ce sun bari sun watsar da gumakan su yanzu sun zo aikin haji jama'a mutum bai da irin musulunta ba ya zo aikin haji sarkin musulmin gaba dai shi amirul mu'minin da jagoran musulmin sai sun kaga ya ce ya sumbanci dutse ya yi sujuda bisa dutse jama'a sabbin musulunta ba sai su ce wayo ne an kai musu ba an raba su da nasu gumaka a shi musulmi suna da nasu tun daga dutse nan shi ma ana nan ana zan sujuda to saboda gudun irin wannan zato ga sababbin musulunta shi ya ja sayyidina Umar ya faɗi wannan magana kada kawayawa waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba su ɗauka dutsen ana sumbunta dai ne ko ana taɓa shi ne don yana da wani tasiri yace dutse bai da tasirin komai iyaka sunna ce da annabi ya sunnanta muna amma dutsen na Hajar al-Aswad bai da wani amfani bai iya cutarwa kun fahimta kaga an wayar da kan sababbin musulunta Allah ya ƙara tsira da aminci ga Allah sai hadisi na gaba yace wa an Urwa ibn Abdullah ibn Qushayr qala حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهد من مزينة فبايعناه وإنه لمطلق الأزرائك فأدخلت يدي في جيب قميصه فمصصت الخاتمة قال أروى فما رأيت معاوية ولمنه قط في شتاء ولا في صيف إلا مطلق أي الأزرائك رواه ابن ماجه وابن هبان في صحيحه واللفظ له وقال ابن ماجه الا مطلقه ازراره حديث من غبا ان كربو شي دغ اروى دان عبد الله بن قشير ياتي حدثني معاويه بن قره معاويه دان قره تابعي ني يا باني لباري ان ابي يا كربو دغ بابان سبابان قره شي ني صحابي يرضى الله تبته غري شي بابان معاويه كاغا با معاويه دان ابي سفيان با a Muawiya ibn Qurra wannan Muawiya shi tabi'i ne sabanin wancan sahabi ne kuma sakatare ne babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Muawiya ibn Qurra ya bani labari ya karbo daga babansa shi baban nashi yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nazo ma manzon Allah ira da annabi Allah tabbata gare shi shi ya hadin cikin wasu jama'a min Muzayna na yan kabilar Muzayna Muzayna sunan wata kabila ce da cikin kabilun Larabawa. To tare da ƴan kabilan Muzayna, wasu jama'a mun kai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa baya ana sai mun kai mubayi'a da annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko da mun ka zo wa inna hu shi annabi lamudlaqul azrari yana wanda ya kwance a nannan taguwarsa. Azrar jam'i na zirr. Me zirr? Zirrul qamis. Aninin taguwa ba ga sunan ba kaga an sa anini haka ko to sai ha kwance kila tana da aninai ko da mun ka zo annabi da ya kwance aninan yana shan iska ashe kenan kwance aninan taguwa ka basu haka nan ashe ba aibi ba kauyanci bane manzo Allah yana yi kun fahimta bari in kwance na wani ma shi ne yace ko da mun ka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam mun kai mishi mubaya'a wa innahu shi annabi sallallahu alaihi wasallam lam tulqul azrari yana wanda ya kwanci a ninan taggo a ninan rigarsa maballi na riga azrar maballayen riga to yanzu na samu sa'a dama na samu labarin an ce akwai wani hatimin annabta nan bayan manzon Allah tsakanin kafaddonsa akwai hatimin annabta gare shi yace fa adkhaltu yadi sai ni shigar da hannuna fi jebi kamisi cikin wayar rigar sa shi annabi ba ya kwance yanzu in yana haka annena an samu kalli yana iya kana iya sa hannu ciki to amma ko da yanzu yayi sa'a annabi ya kwance yana shan iska yace fa adkhaltu yadi sai ni shigar da hannuna fi jebi kamisi cikin wayar rigar sa shi annabi fa masassul khatama sai ni tabu hatimin hatimin na annabta yana nan bayan kafaddun manzo Allah tsakanin wannan kafada da wannan kafada sai ni sa hannuna ni tabo shi ala urwa urwa shi ba urwa ibn zubair ba urwa ibn abdullah ibn qushayr marwayin hadisin yace fa ma ra'aytu muawiyata ban saki ganin muawiya dan qurra walamnahu ko dan sa ba kaddu da dai shi shita in cikin lokacin sanyi wala faita ko lokacin bazara illa mutla qayl azrar faci suna wadanda na kwance maballayan rigunan dan ne saboda su yi koyi da dabi'ar manzon Allah baban shi muawiya fada mai ce ko da mun ka zo bayi da manzon Allah ya kwance a ninan tagwarsa to shi dan saboda sunnar su ba irin tamu bace su da sun ji sunnar manzon Allah Allah ra'atu wal ayn jama'a kwance a ninan tagwa cikin me yake wani misali ga addini kila manzon Allah ma ko incident ne kawai ya kwance ne kawai don ya sha iska amma tunda annabi yayi su wallahi kullun sai sun yi komi hunturo komi bazara sai ya kwanta a nan taguwa tai don me in ka tambaye ya ce don haka nan manzon Allah kai wannan na nuna irin yadda suke riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi jama'a ba su sako sako da sunnar manzon Allah kun fahimta rawahu ibn majah imam ibn majah ruwayo shi ibn hibban fi sahih cikin littafin sa sahih ibn hibban wallahu law lafazun ibn hibban ne wa qala ibn majah ga tashi ruwaya ce illa mudallakatan azraruhu ban saki ganin shi muawiyatu ibn qurra ba da dan sa face maballantar gonnan su suna wadanda an ka saki an kwance wannan hadisi kuma hadisi ne sahih eh lokaci ko sallallahu alaihi wasallam albarka kare وعن زيد بن اسلم قال رايت ابن عمر يصلي محلولا ازراره فسالته عن ذلك فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حديث من غبا ان كبوش daga زيد بن اسلم ياتي رايت ابن عمر naga dan umar yadda Allah tabbata gare su yusalli shi dan umar yana salla mahlulan azraruhu ala hali maballayin tagwasu an kwance su yayi sallah alhali ya kwanta maballan tagwarsa duk maballan tagwon maballi aninan tagwa ya kwance haka ya bar gaba ne sake kun fahimta fasaltu an zalika sai ni tambaye dan Umar danni da kai yi sallah ka kwance maballan tagwarka rigarka fa qala yace ra'aytu rasulullahi yaqulu manzo Allah daga yayi haka nan manzo Allah daga yana aikata haka daidai da kwance maballan tagwa jama'a sai an liman zo Allah amma ga sallah kai wa da kaddara ma baka yi sallah irin ta manzo Allah kuma so haka manzo ko so haka Allah ya karba kunta maballan tagwa an kaga manzo Allah shi ma ya zan abin koyi ga dan Umar da sauran sahabbai rawahu ibn khuzaimah ya ruwaito wannan asar da dan Umar fi sahih cikin littafin sa sai ibn khuzaimah anil walid ibn muslim an zaid wa rawahu al-bayhaqi wa ghayru an zaid an zuhair ibn muhammad an zaid sai dai wannan hadisi wannan akan dan Umar akar ne da ifi kun fahimta wa an mujahidan qala kunna ma abnu Umar rahimahumullahu fi safarin fa marra bi makanin fa hada anhu fa sa'ila lima fa'alta zalika qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ala hada fa fa'altu shi ko wannan an karbo daga mujahid tabi'i qala mujahid ya ce kunna ma abnu Umar mun kasance tare da dan Umar sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi ma dan Umar rahama da shi da babansa Umar mun kasance tare da dan Umar fi safarin ga wata tafiya
famarra bi makanin sai dan Umar ya shude ga wani wuri fa hada anu sai dai mu haga ya karkace daga wurin sa fa sai la anka tambaye shi lima fa'alta zalika ya dan Umar mun sa da mu ga ka kai wuri ka zama ka karkace ka jaye daga wurin kale yace ra'aytu rasulullahi fa ala hada manzo Allah ne ga ya aikata haka dan fa'al shi sai ma la aikata wuri ne dan Umar suna taya tare da manzo Allah da an ka kai sai so haka manzo Allah ya kauce to kullun dan Umar ya kai wurin nan shi ma sai ya kauce jama'a ba su wasa da duk abin da ya tabbata ga annabi mu ne aka ce manzo Allah ya ce ko manzo Allah yayi ko yayi umarni bai bare su saboda me saboda sakusakun da imanin mu yayi lalacewar imani na jama'a musulmi sai banza da sunnar manzo Allah ya gyara mana imani رواه احمد والبزار في اسناد جيد امام احمد da امام البزار sun karo shi wannan hadisi da isnadi mai kyau qauluhu fa abi da yace hada bil ha'i wa dal al muhammalah ina da ha'un da dalun wa'anda ba su da dago ai tana ha'anu yanni san ta ga wurin nan wa kada yamina yayi rike getan dama au shi malam ko getan hagu ya kauce ba kenan da ya kai ga wurin sai mu ga ya karkace haka mun ga tambaye lafiya yace manzo Allah da mun haka da ya karkace shi zani ko in sau dubu ni zo daga sai na karkace ni ma saboda biyayya ga annabi to yanzu dan Umar da ga annan taguwa ɗaya da yaga manzon Allah ya kwanta shi ma ya kwanta nashi ga wuri ba ma cikin sallah ba yaga manzon Allah ya kai ga wuri ya kauce inda duk ya kai ga wurin nan sai ya kauce kuna tunanin dan Umar yaga manzon Allah ya aikata wani abu cikin sallah ki ne a ce ma jin sallah ya tsara manzon Allah ku zaka nan ai san da ya tsufa to da ya tsufa an yi da motar dini an ta sai da annabi san da manzon Allah ya tsufa ba annabi bane ha wai da yayi ake da so dole dai sai an fata sunna eh an yadda manzon Allah ya zai sai amma dai da yasu ba to ce ma babanka yayi shi da yasu ba kayan ba kai tunda sunna tsofaffi ce duk da shekara nawa manzon Allah ya mutu shekara 63 kullun ina daidai da tsahin gadan noma ya kashe da 63 sun isa tsufa da suka kasawa amma saboda dai alala ta sunna ce sai da manzon Allah ya tsufa sunna kana musulmi kuma kana idda'in sunna wai har sunna aka tsaya daya da kai don dai ka lalace Allah ka shirye shi muka tsare mana imanin mu bari haka nan ko to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun kawai wannan hadisi shi ko hadisi ne hasan ba shi ne hasan wannan hadisi na dokumar hadisi ne sahihi to kaga sai mu tsaya da hadisi sai yayi mu tsaya ga da'ifi ko to Allah ya ƙara tsira da aminci ga Allah muna roƙonka Allah ka gyara mana imanin ka ba mu hankalin biyar sunna duk yadda ta zo kuma ka tsalkake mana imanin muka sa mana ikhlasi ga duk abin da muke aikata ko muke faɗi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk